Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Umar kafashin gayen yaki da hamada ta Najeriya, Fred Greenwald, ta ce za ta raba irin dabino miliyan 5 da samar da yabanya sau 2 a shekara, wanda yana daga cikin muradin samar da bishiyoyi don ci ribar samun kuɗin shiga da kuma yaki da dumamar yanayi. A wata hira da wakilinmu Nasiru Adamin Hikaye da shugaban hukumar Fred Greenwald, Sale Abubakar, ya yi masa ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi na yaƙar kwararowar hamada.
Kwanan nan kayi wasu tafiye-tafiye inda watakila mun san abubuwa ne da suka shafi aikin wannan hukumar. Ba mu labarin wace tsaraba ka dawo da ita ne, kuma menene kenan da farko me wannan tafiyar ta kunsa, na biyu kuma wace tsaraba ka samu?
To wannan tafiye-tafiye da na yi cikin 'yan kwanaki na tafi kasashe da dama na duniya inda aka yi taro na kan yanayin muhalli ko yanayin duniya da yadda ya kasance environment. Akwai taro da aka yi a Colombia da kuma wani taro da muka yi a London. Na haɗu da masana sosai waɗanda suka yi nazari sosai akan yadda kasancewar yanayin duniya yake a yanzu haka, da kuma wani hanyoyi ne za a bi a samo sauki ga yadda duniya ya kasance. Kullum abin da yake faruwa a yanzu shine maganan dumamar yanayi, temperature ake kira da Turanci, yana karuwa kowane lokaci, kowane shekara. Yadda aka gano ruwan teku yana ambaliya, yana shigowa gaci ya banna, ruwan sama yana yawa, yana zaizayen kasa, yana rushe gidaje da muhalli, da dai kamar irin abubuwan da suka faru a Najeriya cikin 'yan kwanakin nan, kamar abin da ya faru a Maiduguri. To duk irin wayannan abubuwa da nazari a kansu da yadda kuma za a yi a kiyaye su nan gaba, su ne muka je muka tattauna da masana na duniya da ƙwararru wanda suka san wannan harka.
Na ji kamar ka ce ka je London. Faɗa mana irin abubuwan da kuka tattauna ɗin da kuma yadda zai shafi nasarar aikinka da kake a nan Najeriya.
To nasarar aikin nan da yake dole kowane aiki sai da kuɗi, mun tattauna da jami'ai da yawa waɗanda suka yi mana alƙawari akan cewa insha Allah sun ji irin abubuwan da muka je da shi da kuma tattaunawa da muka yi da su da gamsuwarsu, bisa ga irin yadda muke so mu yi ƙuduri mu yaƙi kwararowar hamada cikin ƙasarmu. To akwai abubuwa da suka yi mana alƙawari, wanda kuma baitin alƙawari nasu na kansu da kuma yadda za su nemo mana taimako a duniya ga ƙasashe manya-manya waɗanda ke ba da tallafi wajen yaƙi da hamada. To yanzu haka abinda muke ciki a kai a yanzu shine muna kan shirye-shiryen takardunmu, yadda bayan tattaunawa da muka yi da gamsuwa da suka yi, muna kai rubuce-rubucen kasida-kasida wanda za mu ba ma ƙasa-ƙasa su ga ta inda za su shigo su kawo mana gudunmawa mu ci gaba da wannan yaƙi na kare kanmu daga kwararowar hamada.
Wato na san ba shakka akwai ƙasashe na duniya manya-manya waɗanda aƙalla dai za a iya zarginsu da cewa suna gurɓata wannan yanayi, kamar ƙasashe wanda suke da cigaban masana'antu da suka haɗa da irin su Burtaniya inda ka ji, da irin Amurka, kai kusan duka ƙasashen Turai ma, da kuma wasu ƙasashen gabas irin China, irin Rasha da sauransu. Banda nan akwai wasu ƙasashe ina jin waɗanda suke so su ga duniya ta zauna ba tare da an rage wannan dumamar yanayi din. Ya kike wace gamsuwa za a ce irin ƙasashen mu masu tasowa suke da shi, cewa wayannan ƙasashe za su kawo gudunmawa saboda kare wannan matsalar?
A yanzu akwai ƙasashe daga gabas ta tsakiya, ƙasashen Larabawa, wanda su ma ba a dai bar su ba wajen gurɓata yanayi na duniya domin hakan man fetur da ake yi a kasashen nan da kuma su ma suna da aniya su kawo mana dauki su kawo gudunmawa abinda yake faruwa kuma da su kasashen Larabawa abin mamaki shine Allah ya musu arziki a yanzu musamman wayannan mai da suke da shi wanda suke suka ci gaba suka gaggyara kasashen su suka ci gaba wajen su yin masana'antu da kyautata rayuwar mutanen su to su asalin su su sun mafi mu sanin wahalar zama cikin kuncin sahara kuncin zama a cikin irin wannan hali wanda ba bishiya ba ruwa wanda ga zafin rana to su da kansu yanzu sun dauki aniya akan cewa zamu zamana daya daga cikin abubuwan da za su sa su mai da hankali a gaba su taimaka mana mu ma mu samu mu gyara muhallin mu dan mu ji dadin rayuwar mu
bari mu duba wannan al'amari na Najeriya kwanan nan zan yi cewa ka kawo misali da yadda aka samu matsala kamar ta Borno na an yi mamaki yadda aka samu wannan ambaliyar ruwa kuma daga nan ne ma maganar dumamar yanayin nan ta ƙara tasowa ga waɗanda ba sa fahimtar irin wannan matsalar misali wasu za ka suna tare magudanar ruwa suna kawo matsaloli iri-iri ga muhallin nan yayin mutane mutum yana zaune sai ga kamar wata kila gwamnati ce kawai take da haƙƙi ta kare dumamar yanayin ya ji ana magana sai ya rika ɗaukar ko sai turawa ko sai wasu mutane ya wannan abun ya shafi asalin mutum da yake zaune a gidansa a garinsu a yankunan karkara da birane
wato abin al'ajabi shine Malam Nasiru mutanenmu suna da wani al'ada na kan cewa in dai abu aka ce maka na gwamnati ne to ba nashi bane yanzu inda muke shuke-shuken bishoyinmu ake musu shinge zaka je ka tadda mutane suna cire shingen itacen ba wani abin da ya dame su bane da yake suna ganin na gwamnati ne kawai to gwamnati din wane ne gwamnati ai mu ne gwamnati mutanen su ne gwamnati in ba mutanen ai gwamnatin ma ba ta nan saboda haka abin da mutane ya kamata a nan su lura su gane shine shi wannan dumaman yanayi da yake barazana a duniya yanzu hakan nan a nan misali a Najeriya ya jawo mana abubuwa da yawa ya sa mutanen da suke zaune a wasu yanki sun rasa hanyar cin abincinsu gonakinsu ƙasa ta binne bishiyoyinsu gaba ɗaya sun mutu suna da rashin ruwa ba su da hanyar tattalin arzikinsu gaba ɗaya ta ɓarɓare waɗansu sun shiga su Boko Haram ma don wannan yanayi da muka shiga waɗansu mutane ne suna zama bakin tafkin Chad tafkin Chad ya janye yanzu abinda ya rage a kashi 10 bai fi kashi 1 ba girman tafkin Chad kifi waɗansu shine sana'ar su masu kamun kifi masunta ne da sauransu duk sun watsar da sana'ar domin babu ruwa in kuma babu ruwa babu ba masunci to saboda haka irin wayannan makiyaya sun rasa dabbobinsu sun fantsama sun watsa sun shiga duniya waɗansu sun shiga sun ɗebi makamai sun shiga tare hanyoyi suna kashe mutane duk irin wayannan abubuwan dukka akan wannan dumamar yanayin na fayar dogara
masu sauraro a nan zamu nisa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban hukumar kafa shingayen yaki da hamada Sale Abubakar da wakilin mu Nasira da Maili Hitaya sai kuma Fiona nan Duduwa Mai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.